أمريكا واشنطن دي سي.
Jama'a masu sauraro assalamu alaikum. Shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA African mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da radio amfani da sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma iya jin mu ta yanar gizo a koda yaushe akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu gabatarwa
Aisha Mu'azu
tare da ni Sarfil Hashin Gumel.
A duk ranar Laraba shirin yau da gobe na magana ne akan siyasa da shugabanci na gari, inda a yau ma 13 ga watan Nuwamba na shekara ta 2019 za mu duba rawar da kungiyoyin kare haƙƙin mata da na rajin demokradiyya ke yi wajen tayar da mata da matasa tsaye a dama da su a fagen siyasa.
An aka tashi harkar politika, mu ake kira mataba mai rawa a mana kidan mai guda mu tura mota ta wata ta bar mu da kura. Saboda haka ne yanzu muka ce to bar mu waye mu junan mu kai mutane su je su gane da cewa ba hannu biyu da yake wanke juna.
Madalla shirin yau da gobe zai yada zango ne a kasar Jamhuriyar Niger, inda wasu kungiyoyi suka dukufa wajen fadakar da mata da matasa su shiga zabubbukan da za a gudanar a shekarar 2020 da shekarar 2021. To da farko za mu fara ne da karanto amsoshin da kuka rubuto mana na tambayar da muka yi muku a shafin Facebook, inda muka tambaye ku menene muhimmancin taka rawar mata da matasa a fagen siyasa a kasashen Afirka. Ga kuma yadda kuka amsa mana.
To asam na farko ya fito ne daga Abubakar Kawo Girgir, inda ya ce ai mahimmancin mata da matasa a siyasar kasashen Afirka a fili take domin su suke zaɓe, sannan su kasa su tsare, amma bayan an kafa gwamnati sai a juya musu baya kamar yadda muke ganin haka na faruwa a Najeriya.
To sai kuma amsar Shehu Adamu Rajau ta ce muhimmancin mata da matasa a siyasar kasashen Afirka shine da garin tsawato. Wato shine da garinsu ake yin tuwo amma kuma a ƙarshe sai a hana musu cin tuwon. Wato dai suke zaben shugabannin ƙarshe kuma sai a mayar da su ƴan kallo. Tofa
sai kuma Alhaji Murtala mai gyada Kwantagora yace babu wani muhimmanci akan shigar mata da matasa cikin harkokin siyasar mu ta Afirka a wannan zamani, domin wallahi wannan siyasa ta wannan zamani tana matukar gurɓata tarbiyar matasa da mata. Nima ina taba siyasa amma ina roƙon Allah ya raba ni da ita, amma to Allah ya kyauta
lalle fa,
amma rashin cikakken lokaci ba zai bani daman bayyana muku illolinta ba, amma kadan daga ciki tana koyawa mata da matasa rashin ganin girman manya, sannan kuma tana hana matasa da mata koyon kasuwanci da dai sauran illoli.
To fa shi ya dan zayyano illolinta, to amma kuma ai akwai amfaninta,
ko
ba abin da ba shi da amfani da rashin amfani.
Yana da illa yana da kuma nashi.
Haka ne, amma shi ya mai da hankali game da rashin amfanin ko. To sai kuma sakon Iliya Hussein Usman journalist Pataskum yace yau da gobe hakika mata da matasa suna da muhimmanci wajen ba da gudunmawa bangaren siyasar Afirka, ganin cewa suke da jini da kuduciyar rayuwa, sai dai dattawa sun yi musu karfa ta yadda ba sa iya yin komai idan an ci mulki.
Shi kuma Jibrin Umar na basa daga gari na basa ya ce matasa a siyasar Afirka suna taka rawa mara iyaka, amma daga ƙarshe da su ake tura mota, amma daga baya mota ta bar su da wari da hayaki.
Lalle fa hayakin ma sa wa bakin bane. To sai kuma ga wani sa amsa daga Ruqayyah Usman Farid Jebuwa, tace dake jihar Yobe, tace Allah sarki kura da shan duka gardi da kwasar kuɗi. Ganin yadda mu mata da kuma matasa da ke ƙasashen Afirka muke fitowa mu zaɓi al'ummar da muke so a lokutan zaɓe, daga bisani kuma sai a mayar da mu saniyar ware. Don haka mu dai mata yanzu ba mu san muhimmancin wato takarwa a siyasar kasar ba, musamman mu mata da ke yankunan karkara. Wato da alamu kamar an karya mata gwiwa.
Ba ita kaɗai ba, na ga kusan dukkanin waɗanda suka ansa tambayoyin nan sun raja a kan cewa ana barin matasa da mata a baya.
To ai wato amsa anan ko tambaya anan shi ne, ta wace hanya za a maido da wannan ya zama ba wai?
Har yanzu dai wannan yara taya ne a wuyan su mutanen.
Za su iya canzawa.
Su ya kamata su canza.
Su canza kwarai da gaske. In ka ce za ka jira wani ya kama sauyi, sauyin ba zai
yi ba.
Sauyi yana farawa ne da ya kan mutum.
Me suke duba a lokacin da mutum ya kawo musu tallacewa, ina so in tsaya takara.
Yawwa, kuna gaya masa abin da kuke so.
Yawwa, idan wanda ya taba tsayawa, wanda ya taba rike mukami ne ya taba cin zabe, me ya muku a baya da yanzu ya dawo muku?
Haka ne. Ai ya kamata mu yi wani shiri kan yadda ma ya kamata a ce. Wato yadda zaka zabu ka wayarwa da jama'a kai yadda zaka zabu dan takarar da ya cancanci ra'ayinka daidai da ra'ayinka.
Ra'ayi ayi.
Saboda ba wai kawai dan wannan yazo alaji sunan shi ko fitaccen suna bane ba kace zaka zabe shi.
Ko kuma ko wani dan uwana ne?
Duk ba haka bane ba.
Ba daga nan ta.
Yawwa, kana duba akwai abu da dai mu ci gaba da tattaunawar.
To shi kuma Abubakar Kawo girgir cewaye kai babu wani muhimmanci face kawai ayi amfani da su wajen cin zabe da zarar an kafa gwamnati, sai a mayar da su
shawaragi
kuma ayi watsi da su kamar yadda hakan ke faruwa a Najeriya. Allah dai ya kyauta.
To amin ya rabbi. Sai kuma sako daga Tahir M Tahir Jambulo Kano yace salam yau da gobe. Ikon Allah hakika matakin shine a bawa matasa shiga fagen siyasar kasashen mu na Afirka dan su ma su yi shugabanci a ga kamun ludayin su. Muna fatan dai za a ba su dama su gwada iya wato iyawarsu.
To Allah ya sa.
To da alama dai an ba su damar ai tun daga na too young trend akwai abubuwa dai aka yi da matasa su shiga. To ya rage ga matasan su shiga kuma su samu goyon baya. Yawwa, kuma an zaka shiga siyasar ba kawai ka shiga ba dan ka kawo sauyi, ka faɗi me za ka kawo sauyi, to wace hanya za ka kawo sauyi?
Sai kai tunani tukuna kan ka shiga.
Yawwa,
mutane da dama sun dauki siyasa a matsayin wani abu da zai kawo maka kuɗi. Yanzu an shiga yanzu
ba harkan kuɗi bane.
Bai kamata ba, ya kamata mu sauya wannan tunanin.
Yawwa,
idan har muka yi muka samu muka iya yin haka, to lallai mun dau hanyar gyara.
Kwarai da gaske, kwarai kwa.
Shi kuma Comrade Babaye Gambo da Magaram Niger ya ce, salam yau da gobe, hakika muhimmancin yana da yawa domin idan sun samu mukami a siyasar ba za su manta da ƴan uwansu ba, kuma za su yi aiki tukuru don ci gaban su.
Wato mata kenan. Ai na ji aka yi faɗi wannan da yawa game da mata cewa ba sa mantawa da
sun furke
amana.
Abubuwa da yawa dai. Akwai wannan duk abin da kamar yadda ka faɗa ne ɗazu, babu wani abu da yake a rayuwa a yau da bashi da fuska biyu.
Haka yake.
In aka juya nan ka ga mai kyau, aka juya can haka. Su matan ma akwai masu riƙon amana, akwai kuma marasa amana. A cikin mazan ma akwai haka.
Haka yake.
Sai dai Allah ya haɗa mu da nagari.
Haka yake. To wanne ke kanto shi ne na Comrade Babaye?
Comrade Babaye na Karanto.
Gambo ko? To sai kuma Jibrin Umar Nabasa ya ce siyasa ƴanci, amma banda ƙasashen mu na Afirka ganin matasa lokacin yakin neman zaɓe ne kawai suke da wani amfani. Da zara an yi wato an yi nasara su koma kamar unguwa menene wato?
Alausa.
Alausa da ke Lagos.
Shi kuma Allah Sale Atiku ya ce salam yau da gobe, hakika muhimmancin takarwar mata da matasa a fagen siyasan kasashenmu na Afirka shine matasa da mata ba sa samun damar yin siyasar kamar yadda ya dace, domin ko a yawanci tsofi ne masu harka ko kuma me yake
tsofin yan siyasa ina jeki
eh abin da yake nufi kenan,
suka mamaye komai na siyasa,
a harkar matasa da mata ba su da halin yin siyasa don rashi.
To ba su dama ba kuma ba su
don rashi kenan, yana nufi don ba su da abin hannu kenan.
Da alama, yes, dole sai da dan kuɗi kenan. To akwai wani sako kuma da fito daga Imami Hayya Soja Wuba Adamawa tare da Jauro Alfa Babura, wato Babaru yace Salamu Yau da Gobe, a gaskiya taka rawar da matasa da mata yake a fagen siyasa a nahiyar mu ta Afirka, musamman ma Najeriya, aikin banza ne. Kawai lura da cewa wahala ne suke sha ba tare da samun biyan bukatunsu ba.
To,
gaskiya ya kamata a canza lamari kan, domin ana ganin to su waye masu al'umma, mata matasa. Wannan biyun su ne masu muhimmanci ga al'umma.
A
maida hankali. In kin duba yawan matasa da ke cikin al'umma a yanzu, ya fi yawan kowa. Ki duba yawan mata.
Suma.
Matan nan su suke renan yara.
Ka san mutane suna gani muna da wata al'ada wanda ya kamata mu canza. An fara, an dau hanya dai, amma ya kamata dai mu sake azama. Mata an dauke su kaman basu da wani mahimmanci. A zahirance, ko da addini ne, don yawanci ana danganta shi da addini. Addini ya bada goyon baya, ka tashi ko daga ina ne ka je, inda har kasar
hasir ma ake cewa a
lokacin
ba su nisan gurin ba.
Me yasa? Idan mace ta yi ilimi, idan rabuwa ta yi da mijin ko kuma ya rasu ya batta, wannan abin da ta samu za ta yi amfani da shi ta taimaka wa kanta. Ta rike ƴaƴanta, ta rike kanta, ta mutunta, ta rike mutuncinta. To, da yawa mata za ka gani idan suka rabu da mazajensu ko kuma a mazajen suka mutu suka bar su, an ba su da nauyin kula da ƴaƴa, abinda ba su saba ba, ba su san yadda za su yi ba, sai su shiga wani hali.
Wanda yake abu ne kwarai daga
ka. Gani haka,
Allah ya samu dace dai.
Amin. Shi kuma Samanja Yusuf Kafancan cewa gaskiya taka rawa da mata ko matasa a fagen siyasar ƙasashen Afirka na da babban muhimmanci, musamman ma mace, domin duk ƙasar da ta wato da karatar da mace a matsayin shugaba ko mai rike da mukamai, sai ka ga tausayawar da za ta yi yafi namiji. Shi yasa nake matukar so in ga mace a cikin siyasa, domin kuwa wallahi mata suna da tausayawa fiye da duk wani mai rike da mukami.
Masha Allah, to kun ji jama'a. To, sai kuma sakonmu na ƙarshe a yau da ya fito daga Adam Yusuf, ya ce yau da gobe ikon Allah iko. Wato matasa suke da rawa mai muhimmanci, tunda da bazarsu ake taka rawar duk wanda baya yi da su, to baya wato bai da mafita. A shukan matasa suke da wato matasa suna kan gaba, sai dai kuma ƴan siyasa sun cimma burinsu sai su manta da su matasan. To,
kamata yayi matasan su farga, su san abin da ya dace.
Abin da ya dace. Wannan ya kamata a ci, bai zamto abu da za mu ringa cewa shi ne yake hana mu ci gaba, yake hanawa, saboda idan sun fito sai a yi aiki da su. To, lokacin da ake zuwa siyasar nan, ana fitar da kuɗi. Ku samu kuɗi, wato wannan.
Kasan wannan kuɗin ake sa, wannan ɗan taro kuɓan ake sa rai.
To, wannan kuɗin ba shi bane.
Kuma wannan kuɗin su sun san ba komai bane.
Shi yake cutar da mutane. Shi ne yake cutar da mutane.
Sosai, sosai, sai mun cire kwaɗayi.
Kuɗin bai taya karya ba. Ba zai, ka duba ka gani, sai ba ma ya
wani ma a ranar yake kashewa.
Wani ma a ranar kake kashewa.
A ranar.
Kuma sai ka zo kai shekara huɗu
kana jira,
kana shan wahala,
kana Allah ya isa
zaben ya zo.
To, ina Allah ya isan ka yaje?
Ba inda yaje, saboda laifin ka ne.
Laifin ka ne, ka riga ka sayar, ya haja ce ya kasa, kai kuma kasa.
Ƙuri'ar ka, ƴancin ka. Matasa ya kamata mu tashi, mata ya kamata mu tashi. Wato, gudunmuwar da matasa da mata suke bayarwa ba ƙaramin abu bane mai muhimmanci ba.
Kuma ya kamata a ce a gani a ƙasa, wai kare ya ce, an ce ana biki a gani, ya ce
mu gani a ƙasa. Wannan gaskiyar sa kenan.
Ya kamata a gani mata su amfana, su ma matasa su amfana.
Su amfana da shi, amma a ce kullum muna gidan jiya babu hanyar mafita. To, mun gode ga waɗanda suka samu damar ba mu saƙo, sai kuma a ci gaba da aiko mana, mu kuma za mu ci gaba da karantowa. Mun gode.
A jamhuriyar Nijar, ƙungiyoyin kare haƙƙin mata da na rajin kare demokuraɗiyya sun dukufa a ayyukan faɗakar da mata da matasa a ɗaukacin yankunan ƙasar, don ganin tun sun tashi tsaye domin shiga zaɓukan da za a gudanar a shekarar 2020-2021. A wani yunkurin samar da kujerun wakilcin mata masu tarin yawa a dukkan majalisun wakilcin al'umma. Ga cikakken bayani daga Sule Mumuni Barma.
Mata da matasa a jamhuriyar Nijar na matsayin ƴan rakiya a harkokin siyasar wannan ƙasa, duk da cewa mata na da kashi 52 daga cikin 100 na yawan al'umma, yayin da aka kiyasta cewa kashi kusan 70 na jama'ar wannan ƙasa matasa ne. Mafari kenan ƙungiyoyin fafutuka suka tashi tsaye domin kawo ƙarshen abin da suka kira rashin adalcin da waɗannan rukunoni ke fuskanta yau shekaru kusan 30 na demokradiyya. Wani haɗin gwiwar ƙasashen Nijar da Switzerland da ake kira Project Pagod na gaba-gaba a wannan yunkuri da ya ta'allaka a ayyukan faɗakarwa, kamar yadda wani jami'insa Ingai Isuhu ke bayyana min dalilan shiga wannan tafiya.
In ka diba cikin gwamnati duka mace nawa ce ke da kai, to amma wurin zabe ne aka zo, za ka yi ta ganin ana ta biye gida-gida ana cewa mata ku yi to ai zabe. To in sun yi to sun yi zabe, yanzu aka tashi ba da mukami kuma ya kamata a kasa a yanka. Amma wurin yanka wannan sai ka ji an ce a su ba su iyawa ko ku a ba su kai ba. In masu ilimi ne yanzu an hawa kai ga masu ilimin. Akwai su masu yawa
mata
sosai ku akwai su masu ilimi. Ka dauki wajen matasa ne. In ka dauki yanzu cikin gwamnati matashi nawa ne wanda dai a ce maka bakin daga shekara 35 abin da ya kasa ba su da yawa. Dukkan matsohin kanu ne ke taya. To a dore ana hada da su. Banda wannan kuma ka dauki cikin gwamnati nake da kai mace. Ai ba dan ba ta iya bane. Sun yi ilimi. To shi ko ka gani wanda suka yi rin hiya ya zama na wurin a tahi da mulki ba a kulawa da su ko ba a hada da su to an yi kuskure. Yau in ka ce tsari za ka yi cikin karkara ko in ka ce tahi da aiki za ka yi ba ka sa wa'annan ba tunda su suke da ƙarfi ya kamata su zo su kama duk aikin da za a yi. In an ce za a yi cikin karkara dole sai da masu ƙarfi. Kaga wa'ansu hallan ba ake ba su na sun ci galaba saboda sun samu maki mai ƙarfi. To kenan kaga matan nan suna iyawa. To me yasa wurin ta yadda aikin sai ana mai da su baya.
Tuni dai aka kaddamar da wani zagaye zuwa sassan Nijar da nufin tayar da mata daga barci. Madam Sule Maryama Gambo kusa a kungiyar MMD wato mata masu dubara na cewa mata za su ba da mamaki a zaɓuɓɓukan na baɗi.
An aka tashi harkar politika mu ake kira madaba mai rawa a mana kiɗin mai guda mu tura mota ta wace ta bar mu da kura. Saboda haka ne yanzu muka ce to bar mu waye ma junan mu kai mutane su je su gane da cewa ba hannu biyu da yake wanke juna. Kamata ya maza su san da cewa dai rana an muka ce mun ki ban mu yi muka sha da baya su motar nan ba su iya kai ta ko'ina. Niyyar da muka ɗauka mu da ke gaban nan har cikin jam'iyyoyin siyasa za mu riƙa ba da wayar kai. A ba ma yara matasa maza da mata a ba ma kuma mata su gane da cewa abin da ya kamace su nasu ne a ba su nasu ne. Ka a zo a lallaɓe su a tarra su a gida a ce musu a wani ai ɗan uwanki ne wani kazanki ne dama haka suke. Ko a ɗauko wani lattijo ake ɗibi girman shi abin da ya kamace ki in naki ne kawai ko an zo gidanki kaliki saki kaliki bada saboda jama'a ke tare da ke ki shuyo ki waiwai jama'a in jama'a ta ce ya yarda a bada ba ta yarda ba.
Wasu bayanai na cewa mata na matsayin rukuni mafi fama da talauci a tsakanin al'ummar Nijar yayin da amfani da kuɗi don samun yardar talakawa ke ƙoƙarin samun gindin zama a wannan ƙasa. Dalili kenan ƙungiyar yaƙi da cin hanci INLC Racial Transparency International ta shiga wannan tafiya don murƙushe wannan haramtacciyar ɗabi'a. In ji jami'inta Abdu Sidi.
Mata mafi yawa duka na karkara ne ba a basu talihin daga su samu kuɗi. In an ce zaɓe sai da kuɗi mata ba za su samu shiga ba. Saboda haka ne kokowar da ya kamata a yi a hana cin hanci da rashawa cikin zaɓen jama'a kuma sayan ƙura. Saboda shi ne wannan sabon tsari da an kawo na a yi maka kati kai tsaye ka zo a ɗauki hoton ka ai muna so a yi shi tsakanin da Allah kuma za mu sa ido yadda mutum guda kati guda kuma duk wanda ya samu wannan kati shi san da wannan kati ba ta sai suwa ba ce shi san da wannan kati rayuwar shi ce kar su yarda su sai da ƙura su a'a. Si zaɓin su tsakani da Allah su zaɓi mutane adalai waɗanda in an ka zaɓe su za su aiki tukuru saboda ƙasa ta ci gaba.
A ci gaba da ƙarfafa matakan shigar da mata cikin harkokin mulki da na shugabancin jama'a, gwamnatin Nijar ta aike da wani ƙudurin doka a gaban majalisar dokoki wanne yake hangen ƙarawa matan ƙasar yawan kason muƙamai ta hanyar zaɓe da naɗe-naɗe kamar yadda ministar ci gaban mata Madam Elbak Zainabu Taribako kimin karin bayani.
A shekara ta 2000 cikin diputoci 83 mace guda ce. Ana nan da aka kawo wannan ra'ayin a gasar abin kasa kaso na mata aka samu aka yi shi kamar kashi 10 cikin 100. Shi ya ba mu a 2005 da aka yi zabe sai aka samu mace 15 cikin majalisa. Bayan wannan kuma cikin 2014 an kara digo 5 ne aka kara. Sai aka samu ƴan majalisa yau wajen 29 ne cikin ƴan majalisa 171. To amma wajen kuma inda zai kamata a ba mata kaso bisa na 100% da ake yi 25 ne aka bada. To amma yanzu muna cikin guri na a kara wannan kason. Gwamnati ya sa hannu bisa wannan, muna so a yau mu ga kaso na mata inda bisa abin zabe ne ya kai kaso 25 kuma bisa anan mata ya zamanto kashi 30. Ina roƙon ƴan majalisa su kama mu a samu wannan.
Rashin baiwa mata cikakkiyar dama a harkokin siyasa musamman akan batun bada mukamai wata matsala ce da a yau ta addabi daukacin kasashen Afirka. Hakan ya sa matan jam'iyyu masu aƙidar gurguzu daga kasashen wannan nahiya gudanar da taro a nan Yamai a farkon watan Nuwamba, inda suka nazarci hanyoyin soma samun kashi 50 daga cikin 100 na mukamai. Mataimakiyar shugabar mata masu aƙidar siyasar gurguzu Madam Betty Aishatu Habibu Umani na cewa yin hakan shine adalci tsakanin maza da mata.
Ba mu ce ba mu za mu zama maza, ka Allah ya kawo wannan, ba haka nan bane. Mu ce mun kai a ba mu hakin mu inda ya kamata mu yi aiki a san da mun yi shi a ba aikin mu daraja. Kamar yanzu in kun ka doki engineer diploma ne, karatun da mace ta yi na shekara 7, namiji ya yi shi shekara 7. Bai kamata bare da za a doka su a ce ai namiji an kai so gawan gauri ba mace ba, ko ko albashin namiji zai hin na mace yawa. Bai kamata ba, ya kamata a doke su daidai wa daida. Ba za a tuna ba da a ce ai ciki za ta doka, za ta aihuwa, ba za ta zama ba wurin aiki sosai wani minene. Wannan Allah na yayi muna kenan. Ya kamata duk abin da za a yi ka a doke mu da muna mata, ba za mu iya aikin da maza ga yi. A wani gari mace sai ta yi takara ta samu, wani namiji in ya zo ya magana ma ko kallon shi ba a yi. Nan ga cikin Niger ma ni na yi zama karkara, na yi aiki cikin projet fanni ina taya daji. Akwai wani daji wanda ba ta yi wana ma hakimin garin ko sarkin garin ya bari a tadda ranyo ba a kirai mata ba, saboda wasu mata ya san da wurin su. Yau ya an ce zabe za a yi, duk wanda bai ma mata alheri da dariya zai fara musu dariya, saboda ya san da ɗiyan mu ne da mu ke zabe kuri'a. Kenan dan mi mata ba su zarewa su ce su ma za su zo su shiga gaba domin su samu suma su samu wurin da maza suke iya zaunawa. Ba haramun bane.
Malam Ingai Isuhu na Project Pagod ya kara da cewa ci gaban demokradiya a kasashe masu tasowa wani abu ne da aka gano cewa ba zai samu ba, muddin ana mayar da mata da matasa ƴan abiye rima a shakida.
Shi ho in an ce za a tsaya da demokrasi, kowa bakin gwalgwado a kiyaye da hakkin shi, a hada hannu, a daidaita, a yi hakuri, a tai tare. Abinda muke so kuma wajen matasa su kuma su ma su kama jikinsu. Tare da su ake kokowa, tare da su a ce ku zo ku aza shayi, ku zo ku aza fada. Amma rada ka tashi ba da mukami sai ka ji an ce wani kai shekarun ka ba su kai ba, koko a ce har yanzu yana da yarinta. Ya za a ce yana da yarinta wanda ya zo ya yi ilimi, wa'ansu suka tafi cikin university suka yi ilimin husa'a iri-iri, sai ka ji an ce wani baka kai can ba, yaya bai kai can ba, an dai tauye shi dai ba su. To shi ne muke son matasa su kama jikinsu. In an ce za a tahiya a bada sunaye cikin jam'iyyun siyasa su bada kansu, ba mu ce ba wannan ladabi ba, ka a tahi da shi. A
watan Mayun shekarar 2020 ne za a gudanar da zaben kansiloli da na 'yan majalisun karkara, kafin a gudanar da zagayen farko na zaben shugaban kasa haɗe da na 'yan majalisar dokokin kasa a watan Disamba na baɗi. Saboda haka ƙungiyoyi masu zaman kansu suka fantsama zuwa yankunan karkara da nufin ganar da mata cewa kundin tsarin mulkin ƙasa ya ba su 'yancin shiga fafatawar zaɓe a kowane mataki. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Ya raba namun ta kaka, ya raba namun ta kaka, kai maza ku bare na mata, kai maza ku bare na mata, mata iyayen mu ne su, mata iyayen mu ne su. So son ka koye mu mata, so son ka koye mu mata, so son ka yaye mu mata, so son ka koye mu mata, so son ka tishe mu mata, so son ka shashe mu mata. Almo ka jirma, mata.
Kaga matan Niger sun tashi
a kwarai da
gaske,
sun tashi tsaye sun ce su a wannan siyasa da su za a dama, kuma abu ne mai muhimmanci mai ban sha'awa.
To
kungiyoyi su taso su ce to mata ku taso fa, ku san meye, kuna da muhimmanci
sosai
don ku ne zaban,
suna da muhimmanci
kwarai da gaske,
amma kuma abu ɗaya ne su fahimci cewa suna da muhimmanci su kuma tashi su nemi a basu wannan haƙin nasu
kwarai da gaske.
Wani abu ne kuma su yi abin da ya dace
hakiki.
Menene mata za su je su yi, ta yaya za su je su yi? Ya kamata a duba a gani wasu matsaloli muke fuskanta, me zamu je yi tukunna fagen siyasar nan? Kamar yadda na gaya maka, mutane da dama suna shigowa fagen siyasa ba don komai ba, domin kawai su yi suna ko kuma su yi kuɗi. Kuma wannan bai dace ba, ya kamata ka duba ka gani wani irin canji zamu kawo. Ya kamata waɗanda suke siyasa ba, siyasar nan kar ya zama shine hanyar samun kuɗinka. Ya zama dai wata hanya, wata gudunmawa zai kake so ka bayar domin ci gaban al'ummarka.
Ina to ai yanzu ita ta zama sana'a ma. Duk wani kuɗin mutum zai samu daga siyasa ne. To matsalar shine duk laifin in ya dawo gaba daya, zamu ce laifin matasan ne da mata da kuma
kowa. Zai koma kan mata ne.
Kwarai da gaske.
Domin idan shi namiji ya fita, ya bar mace a gida da yara, ita za ta yi tarbiyya. Ko ba haka ba? So idan yaro ya ɓaci, wani lokaci suna ƙoƙarin su da wannan, amma kuma ya kamata mata su sa ido akan menene ƴaƴan suke yi, mazan su ma. Ba dan wai mijinki shugaban ƙasa ko kuma minista ko wani mai sai ki kyale shi yayi abin da ya ga dama ba. A'a, ya kamata ki sa ido ki gani yayi abin da ya dace, domin ke ma kina da haƙƙi, gobe Allah sai ya tambaye.
Kwarai da gaske. Kuma a rufe ido, a aje hannu, a daina karɓar wannan atamfa da kwanan sukari ake mai kwa, dan wannan shi yake cutar da mutane.
Babba ma kenan.
Idan ka karɓi wannan ƴar atamfar, to kin
kamar ƴancinka
gaba ɗaya.
Kuma ko da za ka ce Allah ya isa, Allah ya isa ka.
Dawo maka za ta yi. Kwarai da gaske. Saboda ka riga ka an sayi ka ne.
Kwarai. Idan kuma ka karɓa ne, ka yi abin da ya dace, to ba ka yi laifi ba.
Kwarai da gaske.
Ka karɓa ka yi abin da ya dace, amma mutane sun san menene ya dace?
To kin san wani abu ne ko abin da ke tunani shi ne siyasar aƙida. Idan ni na zo muku a matsayin ɗan takara na ce ku zaɓe ni a matsayin ɗan jam'iyya kaza, to ɗan jam'iyya ne ita ce mai suna a Najeriya gaba ɗaya. Kada ku ce kawai za ku zaɓe shi, wai ku yi zaɓe sak, a'a, ku kira shi, ku fahimce shi. Menene manufofinka?
Kwarai da gaske.
Ka ce mu zaɓe ka.
In ka muka zaɓe ka.
Ba ruwanmu da kosisinka, amma in mun zaɓe ka me za ka yi, wani alƙawari kai mana za ka yi. To in kun ka zaɓe ni, me wani matsalar kuke fuskanta? Muna matsalar ruwa, matsalar hanya.
Ai tukunna ma bai kamata ya fara tambayan su menene matsalolin su ba. Sai su za su tambaye shi su ce to yanzu ka ce mu za. Tunda shi ya zo ya ce yana so a zaɓe shi. Sai ku tambaye shi. Domin yadda in muka zaɓe ka, me za ka yi mana? Idan da gaske ya san abin da ya kamata yi, zai ce to kun ga wannan al'umma ta muna fuskantar matsala kaza da kaza da kaza da kaza. So idan kuka zaɓe ni ga abin da zan yi, sai su kuma su ce ta yaya za ka yi haka?
Ya ba ku dalili da hanyoyin da zai iya yin wannan. Idan kuma ya ce
idan ba ku zaɓe shi,
bai yi muku ba, kada ku sake ku karɓi kuɗin wani ko wani. Ku je ku zaɓi wani wanda kuke ganin zai muku har sai kun dace.
Kuma har idan kuka zaɓi mutumin da kuke gani zai yi muku aiki kamar yadda ya kamata, bai yi ba. Kuna da ƴanci ku kira shi a zauna da shi. Ya kamata a riƙa zama da mutanen da aka zaɓa. A zauna da su lokaci zuwa lokaci.
Me kuka yi ko me za a yi?
Kwarai da gaske.
To Allah
ya kuka walgince mu.
To Allah ya kyauta, Allah ya sa mu dace, Allah ya sa kuma mun ƙara da wannan. To masu sauraro, anan muka ƙarshen shirin namu na yau. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za mu buɗe muku, wato za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin wadda ta taimaka wannan shirin ya zo gare ku,
Aisha Mu'azzu,
sai kuma wanda ya taimaka ya hada shirin da bada umarni, Daniel Brown, da ma injiniyan mu na yau, Mr. Dan. Ni Sarfil Hashin Gumel da na shirya na gabatar, nake cewa mu kasance cikin koshin lafiya. Assalamu alaikum.